بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba wanda shine yammacin 17 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Maris shekarar miladiya 2024 a jiya mun kammala tafsirin suratul Infitar a yau kuma insha Allah za mu shiga tafsirin suratu al-mutaffifin daga wannan masallaci namu na Masjid Umar ibn Khattab dake nan dangari tirin wadan Zaria. Wannan shine darasi na farko kenan insha Allah cikin wannan sura mai albarka suratu al-mutaffifin. Kafin mu tafi Ramadan karanta mana nassin wannan sura. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi
as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالح الجحيم ثم يقال هذا الذي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تكريم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يرحمون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
na karama Allah ya saka da alkhairi to wannan ita ce suratu al-mutaffifin wanda sunanta kenan da ta shahara da shi suratu al-mutaffifin kuma akan kiraye ta da sunan suratu wailul lil mutaffifi kamar yadda zuwa cikin mafi yawa littafan tafsiri da littafan hadisi kamar yadda yake cikin littafin Imam al-Bukhari da sunan na Imam al-Tirmidhi ya zo da wannan suna wato suratu wailin lil mutaffifi malaman tafsiri da tarihi sun yi sabani mai yawa game da tantance wannan sura shin ta sauka ne kafin hijira ko ta sauka ne bayan hijira an ruwaito daga malamai cikin sahabbai ibn mas'udin da abdahak cikin tabi'ai da muqatil wanda yana da riwaya guda biyu daya ta ce kaza ɗaya ta faɗa aka san haka waɗannan malamai an ruwaito sun ce sura ce makkiya wato ta sauka kafin hijira daga ibnu abbas in Allah ya kara masa yadda azance mafi inganci da aka ruwaito daga gare shi shi da ikrima da al-hasan al-basri da as-suddi da kuma muqatil din a wata riwaya suka ce sura ce yar madina wato bayan hijira kenan hasali ma wasu malamai suna ganin ita ce farkon abin da aka fara saukarwa na Alƙur'ani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso Madina a wata riwaya ta daban daga Ibnu Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ta hanyar Qatada Ibnu Di'ama Ibnu Abbas aka ce ya ce madaniya ce sura amma banda wasu ayoyi da ke cikinta wato tun daga farkonta har zuwa fadin Allah innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun aka ce Ibnu Abbas ya ce duka waɗannan ayoyi ne na Makka abinda ya saura kuma zuwa ƙarshen Madina ne shi kuma Al-Kalbi da Jabir ibn Zaid suka ce ta sauka ne akan hanya kan hanya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya baro Makka kafin ya isa Madina a lokacin da yake halin hijira din nan shi ne sayyidina Abubakar Siddiq saboda sai zama tantance ina za a saka ta sai zama da matsala a wata riwaya daga Ibnu Abbas wanda Ash-Shaykh al-Albani ya inganta ta wanda tana cikin littafin Sunan al-Kubra na Imam an-Nasa'i da littafin Sunan na Ibnu Majah da al-Musaddarat na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi da littafin al-Imam at-Tabarani da Ibnu Jarir a cikin tafsirin sa cewa Ibnu Abbas ya ce lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata lokacin da ma'aiki tsada abincin Allah su tabbata a gare shi ya iso garin Madina kanu akhbathan nasi kailan mutanen Madina sun shahara da cewa su wasu irin mutane ne waɗanda suka ƙware wajen ha'inci game da awo duk yankin ƙasashen Larabawa ana labarin mutanen Madina wajen ƙwarewa game da tauye mudu da ha'inci fa anzalallahu ta'ala wailul lil mutaffifin sai zama abinda aka fara saukar musu shine wannan sura ta wailul lil mutaffifin Ibnu Abbas ya ce fa ahsanul kaila to daga nan sai suka gyara domin da mutane ne sun yi imani da Allah sun ganshi gaskiya ba sa musu komai sai haka da aka saukar da wannan aya akai musu fada akan dabi'ar da suka saba da ita har aka san su da ita sai suka daina wannan hadisi ne sahihi wanda yana goyen bayan cewa ta sauka ne a Madina kuma da wuri to amma Ibn Abi Hatim shi ma ya ruwaito daga Hilal Ibn Talq da yake cewa ataina ana wa Usayd ma Ibn Umara ataina baina ana asiru ma Ibn Umara yace wata rana muna tafiya ni da sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda fa qultu sai na ce mishi man ahsanun nasi hay'atan wa awfahu kailan yace su wane ne mutanen da ka sani wanda suka fi kowa kyakkyawan hali kuma suka fi kowa cika mudu a wajen au kala sai yace ahlu makkata wal madinati mutanen makka da mutanen madina yace wa hukka lahum kuma ya dama ya cancanta su haka aw ma sami'ata allahu sami'ta allaha yaqul kai baka ji allah yana cewa wailul lil mutaffifin ba baka ji allah yana fada haka ba to wasu goma malamai da suka yi ruko da cewa surar yan makaci sai suka ce a su suna da jahayyar su saboda kuwa a cikin wannan sura akwai fadin allah idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin idan ana karanta musu ayoyin allah sai su ce kai ba za mu yi imani ba wannan labaran da da na yanzu ne sai suka ce irin wannan ƙaryata alqur'anin mutanen makka aka san shi da shi saboda ka tunda kaji an bada amsa da irin zancen da suke to da su waki domin a madina ba a samu wanda ya yi qur'ani irin wannan ƙaryatawa ba duka ansaru sun yi imani duka yahudawa su kuma shubha suke kawowa cewa za su yi ai tambaya a ji me zai ce game da kaza a ji a tambaye shi a ji me zai ce game da mala'ika jibrilu me zai ce game da ashabul kahfi me zai ce game da wasu mutane kaza kaza kaga su tunda wasu ilimi ne su so suke su kawo rikici ko su je da safe su yi imani da yamma sai su ce mun fasa aminu billahi unzira ala allazina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu dan dai su sa mutane shubha su ku mutanen makka dan tsan jahilai ne shi kuma jahili kawai zai cewa ƙarya ne zaka cewa ƙarya ne zance ne wanda yake na da na yanzu wannan irin ƙaryatawa salan ƙaryatawa mutanen makka to qur'ani kuwa ba zai yi ba a ce a irin fasaha shi yabo yana magana da waɗanda ba da su yake ba saboda suka ce su dai suna ganin tabbas wannan sura ta sauka ne a makka a saboda mene kuma suka ce saboda ai shi tafifin ai ba wai sabon abu ne wanda yake banta da wasu mutane ba ko da mutanen Madina sun shahara da shi a wannan lokacin to mutanen Makka ma ba za su rasa yi ba dan babu wani birni ko wani gari da za a ce babu masu tauye mudu a cikin shi hasali ma akwai al'ummar da aka azabtar da su sakamakon tauye mudu a can baya ko al'umma annabi Hud ko alaihi salam to a ƙarƙashin haka sai kuma aka samu wani ra'ayi wanda suke cewa ita ce ƙarshen abin da ya sauka a Makka amma sai aka iso Madina yana sabon sauka har sai wasu gari ma kamar a Madina ne wannan ne sun zantuka guda wani ta sauka a Makka ta sauka a Madina farko abin da sauka a Makka ƙarshen abin da sauka a Makka da kuma cewa rabi da rabi ce wani abu a Makka wani abu a Madina an baro Makka ana kan hanya ba isa Madina ba aka sauka da ita wallahu a'lam adadin ayoyin ta kamar da muka ji da katil alam mai mana aya ce guda 39 sannan kuma ta sauka kafin suratul baqara ta sauka kuma bayan suratul ankabut an sauka da ankabut sannan ta sauka da wailul mutaffifin daga nan kuma sai suratul baqara wanda wannan ma yana nuni zuwa ga cewa sura ce da take tsakankani domin ankabut ta sauka ne a Makka ƙarshe baqara kuma ta sauka ne a Madina farko wallahu a'lam a jerin sunayen surorin da suka sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce sura ta 86 da aka sauka mushi sannan kuma a rakami na mushafi ita ce sura ta 83 ya tabbata daga al-Qurani yake bada labari yake cewa a Madina akwai wasu manyan yan kasuwa waɗanda aka san su da tauyen mutu saboda suna da ƙarfin jari su suke juya al'amarin kasuwanci ba wanda ya iya da su duk abin da suka baka dole haka zaka karba ba iya ba wanda ya iya wani abu su saboda haka sun kasance suna irin kasuwanci iri daban-daban na zalunci irin su al-munabaza al-mulabasa al-qimar wato akwai caca ana iya saka caca ana kuma irin bai'ul mulabasa shine wanda za a ce karfa ido duk abin da ka taba shine iya kudinka akwai kuma wanda za a ce al-munabaza zaka za a baka dutse ka wurga iya inda ya kai iya abin da za a baka kenan cinikayya iri daban-daban na zalunci sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka saukar da su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kewaya kasuwa yana ta karantawa mutane ayoyi yana karanta musu farkon surar aya 6 na farko yana karanta musu yana musu bayani cewa wannan abu da kuke yi fa zalunci ne tunda ku musulunta ku daina cin dukiyar mutane da barna ku daina zalunci ku daina ainihin wato a cutar da mutane wannan yana nuni zuwa ga Allah madaukakin sarki ya dauki al'amarin gyara garin Madina al'amari mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina zai rayu ana so ta zama gari mafi nagarta saboda haka ba za a bar wata barna ta ci gaba da faruwa a garin ba kuma barna da ta shafi tauye mudu barna ce da take shafin kowa illa tana kaiwa ga kowa saboda kowa na da bukata zuwa ga abinci kowa na zuwa kasuwa ya sai abinci ko ya siyar idan aka bari ana ci gaba da barna ta tauye mudu to za ta ci gaba da bata sunan garin kuma bai dace sunan garin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rayu a matsayin shi na jagoran al'ummar musulunci bai dace a bar sunan garin ya bace saboda haka wasu al'amuran waɗanda ana yin su a Madina barna ne sai aka jinkirta yin magana akan su amma ita wannan barna ta tauye mudu ranar da aka iso Madina aka fara wa'azi akan ta alal misali shan giya mutanen Madina suna shan giya sun shahara da shan giya amma an jinkirta wato magana akan ta saboda ba abu ne da ya shafi kowa ba ya shafi masu sha ne kawai da sauran gimin matsaloli da za a zo a ji wasu magana akan su a gaba insha Allah wannan sura a cikin ta akwai wani hadisi da yazo na falalata wanda yana cikin littafin Ibn Hibban sahih da Ibn Hibban kuma isnadin shi kyakkyawa ne ko kace ingantacce ne akan sharadin Imam Muslim tarihin zuwan sayyidina Abu Huraira Madina lokacin da ya musulunta a shekara ta 7 bayan hijira sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa da yake cewa qadimtul madinata wan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi khaybar yace na iso Madina da sunan nayi hijira na tarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya gari yayi tafiya ya kai farmaki khaybara wa rajulun min bani ghifarin ya ummu yace isowar mu Madina daidai asubahi suka iso sai suka tara ana sallah asubahi wani mutum dan kabilar Banu Ghifar shi aka nada limani na wucin gadi yana sallah faqara fil ula bikaf ha ainiya sad kaf ya ain sad ya karanta suratu maryam kenan ko a raka'a ta farko wa fi thaniya bi waylun lil mutaffifin yace a raka'a ta biyu kuma sai ya karanta mana waylun lil mutaffifin sai Abu Hurairah yake cewa kana inda na rajulun lahu mikyalani sai na tuna wani mutum a garin mu a can kabilar Daws wani azzalimin dan kasuwa wanda yake da ma'auni guda biyu mikyalun kabir wa mikyalun saghir ya da ma'auni babba in zai auna a wajen mutane ya da ma'auni karami in zai auna wajen mutane yace yu'ti bi hadha wa ya'khu bi hadha in zai bayar ya bayar da karami in zai amsa ya amsa da babba fa qultu Abu Hurairah sai yace a cikin ranshi ana sallan yace waylun li fulani wani ya shiga uku shi sai zuwa ga kawai ya tuno wanda yake yin lefin yace ka wani ya shiga uku Allah ya kyauta sura tana dauke da muhimman bayanai da sakonni da yawa da gaske akwai wannan sakon da shine tambarinta tsoratarwa da jan kunne game da tauye mudu da ma'auni da kuma girmama zanubin da ke cikin haka. Zanubi ne mai girma tauye mudu da tauye ma'auni. Sannan kuma akwai jan kunnen masu yin laifuffuka generally da kuma tuna musu cewa akwai gamuwa da Allah, cewa Allah ya zunnu ulaika annahum mabu'uthun, kuma mutane ba sa tuna za a tashe su ne. Ko da Hausawa mutum da Hausawa suka ce kai wani kamar yaman kamar bai yadda da lahira ba, idan mutum rashin kirki shi sai ya ce kamar bai yadda da lahira ba. In ka yadda da lahira kana tuna ta, akwai abin da tabbas ya kamata ka kasa yin shi, akwai barar da ba za ka yi. Sannan akwai bayani akan azabar da za a yi makafirai ranar alkiyama kamar mafiyan surorin da ke cikin wannan juz'i, da kuma bayani akan cewa kafirai a nan duniya suna yi wa musulmai izgiri, amma su ko musulman za su rama ranar alkiyama. Lallazina azramu kanu lallazina amanu yadhhakuna wa idha maru bihim yataghamaru, za mu zo mutum game da wannan insha Allah. Allah madaukakin sarki ya fara wannan sura da fadin sa wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'alan nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah yace ala yadullu ulaika annahum mabghusun. Allah yace wailul, tsananin azaba ya tabbata, lil mutaffifina, ga masu tadfifi, masu tauye mudu. Alladhina idha iktalu 'alan nasi yastawfuna, wannan idan za su aunu za su yi awo a wajen mutane, yastawfuna sai su cika tiya, su cika sikeli. Wa idha kaluhum, idan ku za su aunar wa mutane, aw wazanuhum, ku za su ɗora musu a kan sikeli, hum yabkhasuna, sai su tauye wa mutane mu. Wato su idan za su siya za su tabbatar cewa an cika musu, ba za su ɗaga ƙafa ba. Idan kuma za su siyar za su tabbatar da cewa sun cuci mutane, ba za su yi adalci. Idan muka lura surar ta zo da zafinta, aka yi cewa da Hausa kalma azaba ita aka fara ambata, kamar tabbati ya da abila hannu. In ka ji an fara ambatan azaba, to zunubi ne mai girma. Fawailul lil ladhina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Allah yace fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaktub, sai da aka rubuta su saboda girman zunubin. Ka faɗi magana ka wa Allah ƙarya, zunubi ne mamakon zunubi. Wasu malamai suna ganin ma laifin shi a wurin Allah kamar laifin shirka ne. Domin ka je waccan ayar da aka lissafa laifuka gwargwadon girmansu, qul innama harrama rabbiya alfawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighayri alhaqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, ne na ƙarshe, wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Wannan an lissafa laifuka ne kamar yadda zaka hostel harrama rabbiya alfawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighayri alhaqqi, na sama da su, na kusa da step na ƙarshe shi ne wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. To na can kololuwa shi ne wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun, ka dinga faɗan magana kana dangantawa Allah, kuma haka Allah yake ne. To shi ne irin da Allah yake fawailul lahum mimma katabat aidi fawailul lahum mimma yaksubu, sai da aka fara cewa wanda suke rubuta wani abu ce na Allah ne, ko ba haka Allah yake ba? Allah yake wailu akan su, wailu akan rubutun su, wailu akan abin da suka samu. To in ka ji an zo da wato magana, an fara da maganar azaba kafin a faɗi laifuffuka, da sai an ce inna allazina idza ktalu 'alan nasi yasuf wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiru, sannan sai a ce fawailul lahum, to da sauki ma. Amma sai da aka fara faɗan hukuncin kafin aka faɗi laifin, kamar yadda aka ce tabbati yada abila hadin watab, sannan aka faɗi laifukan da ma adna anhu malu baka sauka baka baka, sai da aka fara faɗan azabar da za a yi masa. Dan ka san ya riga ya gama ƙura ta'annati, kuma Allah ya ƙure fushi a kansa. Wannan shi ne mabuɗin wannan sura, bayani akan halaka da azaba da tsananin alƙawarin azaba da Allah ya waɗannan mutane masu tauye mu. Saboda haka sai malamai suka fara suka yi ta tambaya, wai menene wailun ɗin? To menene wailun? An ruwaito daga Sayyidina Usman ibn Affan yana cewa wailun jabalun minan nayi, wani dutse ne a cikin wuta wanda su masu yin wannan ayyukan to nan ne matattara su da daga musu azaba ga zafin wutar ga kuma zafin da dutsen ya dauka sakamakon kona shi da wuta tai wannan daga sayyidina Usman ibn Affan kenan daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace annahu wadin fi jahannama baina jabalaini wani kwazazzabo ne a cikin jahannama wanda ke tsakankanin wasu duwatsu guda biyu yahwi ilayhi al-hawi 40 kharifan idan aka dauki mai tauye mudu aka wurga shi cikin wutar cikin wannan ramin ba zai isa kasar ramin ba sai ya shekara 40 a hanya yana ta ihu yana ta watsan galiliya kafin ya isa cikin karkashin ramin daga ata ibnu yasir shi kuma yake cewa annahu wadin fi jahannama min sadidi ahlin nar wata bola ne wani rami ne a wutar jahannama inda ake zubar da waste ake zubar da dattin mugunyar azaba ta konewan jikin yan wuta idan jikin su ya kone yayi maruru yayi ruwa to wannan ruwan shi ake tarawa yana taruwa a wannan shine kwatami da yake taruwa ana ake tsoma masu irin wannan laifuka Allah madaukakin sarki ya rangwanta mana wasu kuma malamai suka ce alwaylu suka ce babu limin abwabin nar sunan wata kofa ne daga wailun lil mukaffifin za su shiga ta wannan kofa shi kuma Ibn Abbas yake cewa alwaylu almashaqqatu fil adha tsananin azaba shine alwaylu wato irin abin da zai sa mutun ya dinga kururuwa ya dinga ihu bai san abin da yake fada ba saboda tsanani tun yana yin ihu har ya zo ya kasa da haka Larabawa suke kiran ihu wanda ake yi idan an shiga musiba suke ce mishi walwala irin yadda mata suke idan an yi mutuwa ko yadda mutum yake ihu idan ya yi asara ko ya shiga cikin wani kunci ko damuwa ya dinga kwarman ihu ba kan gado to wannan shine minal waili ana ce mishi alwalwalatu kururuwa wataƙila da Hausa ko al-Imam al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi shi kuma ya fassara alwaili yake cewa shine tsananin sharrin azaba duk da waɗannan fasarori da malamai suka yi dan a fahimci nauyin kalma wailun lil mutaffifi Allah yana yawan ambatar alwaili kamar da makwatanta fawailun lil ladzina yaktubuna alkitaba da irin fawailun lil ladzina kafaru min mashhadi yawmin azim cikin sura maryam da irin fawailun lil ladzina kafaru min yawmihim alladhi yu'aduna ta cikin mai sunan sura ma zariyat ko haka wailun lil kafirina min azabin shadid cikin sura ibrahim da irin gasnan da yawa bal laqadhu bil haqqi alal batil fayadmuhu fa idha huwa zahiq fa idha huwa zahiq Allah ya ce mene wa lakumul wailu mimma tasif shi ma rashin sutul anbiya ko haka wailul likulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusiru mustakbira kaga shi ma irin wancan daga cikin manyan laifuka ƙaryata ayoyin Allah da haka aka fara da wailul likulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusiru mustakbiran ka'an lam yasma'a fa bashiru bi adhabin haka abinda aka dinga maimaitawa da yawa a cikin wal mursalat wailul yawma idin lil mukaththibina wailul yawma idin lil mukaththibina amma mai tata da yawa a cikin suratu wal mursalat da suna nan da yawa haka a cikin alqur'ani bin girma dukkanin su ma'anar su tsananin azaba alƙawarin azaba mai tsanani ga wanda aka siffanta wannan aiki da yake to menene at-tatfif bayan da muka ji ma'anar alwaylu at-tatfif asalin shi daga at-tatfif daga baffa ya tuffu tafifun shine abu dan hikin nan dan kankanin abu wanda ba zai bada wani significant difference ba abinda ke raguwa a tiya idan an yi magudin ko ai wani dan kankani ne wani dan yafice ne kankani shine at-tafifu al-qalilu min ash-shay'i wan nadhir shi kuma al-mutaffifu shine mutumin da yake ragewa mutane haƙoƙinsu ba tare da sun ankara ba wanda zai fakaici ido an amince masa ya rage wani haƙi ba tare da an ankara ba ko kuma koda an ankara bai da aka iya shi sai kici mushi al-mutaffif kamar da Allah ya kira su wailul lil mutaffifina saboda ka at-tatfif shine suka ce baqsul mikyal wal mizan tauye a abun au kiya kenan ko mudu shine al-mikyal da kuma al-mizan sikeli wanda za a gwada nauyi akwai wanda za a gwada yawa shine kiya ko kwando ko buhu ko ƙwariya ko makamancin shi ko akwai wanda ake gwada nauyi shine sikeli za a ce keji kaza ne ko kilo kaza ne ko makamancin haka to dukkanin su idan akai wata dabara ko akai wani salo ko akai wani magudi dan kar ya cika alhal kuma za a biya ka kudin cikakken to kai abin da ake ce mata tafi idan tiya ce aka kwankwashi kafata ko kwando ne sai a sa wani roba a ƙasa ko a sa shi a kan wuta ya kone ya motsi duk ana yin haka ko ko kuma a saka wasu ƴan muni-muni a ƙasa ko a cakuda wato dawa da me suna abu kamayi kaikayi ko a cakuda ridi da yashi ko shinkafa da ƙasa duk wannan abin da mutane suke sunan shi ta tafif kuma mummunan laifi ne a wurin Allah jama'a yanzu kuma duba yanda ya yadu a cikin mutane fiye da yaduwar shi wataƙila a cikin garin Madina din da ake magana wannan laifi ne babba da mutane suke aikata wanda kuma fiye da shekara 1500 gashi Allah ya yi tankiya a kai amma musulminmu da kiristocinmu manyanmu da yaranmu mazanmu da matanmu masu ilimin mu da jahilan mu ba mu bishe mu aikata wannan laifi Allah ubangiji ka yafe mana Allah ka samu tuba mu bari at-tatfif shine wato daukan haƙƙin mutane ta hanyar sun amince maka ka saci ido ka wafce su ka cutar da su ka rage musu mutum ya je siyo buhun shinkafa wanda an ce tiya 20 ce amma da yazo ya auna ya ga 18 saboda kullun za a kula a rage a kula a rage har ka za a yi ta yi har sai an cire tiya 2 ka siyo buhun gero wanda an ce tiya 40 ne ka zo ga 37 da rabi ka je ka siyo tumatiri da sunan cewa kwando kaza ne da an zo a gabe kai ba haka dankali haka ridi sai an zo ma ana tankadewa a cikin kilo 500 a fidda yashi kilo 50 ya kuma kilo 450 kai asara ke haka shinkafa haka alkama ko kuma a hada mai kyau da mummuna dabino mai kyau a cakuda shi da mummuna da bage-bage don ya kara yawa kuma a sayar da shi da farashin mai kyau wannan duka yana cikin at-tatfif kuma yana cikin aikin da wajibi hukumomi su tsaya su tabbatar da cewa ba a yin shi a cikin kasuwannin yana daga cikin kawai zamu ga mu ji hadisi yana daga cikin dalilan da Allah ke dauke albarkar ruwan sama gashi nan da muke gani ai ta ruwan sama da muna ta kin kyau ko kuma a ruwan ya gaza yadda ake bukata ko a samu wasu makonni sai ruwa ya dauke sai abincin ya gama shan wahala yadda ko ruwan ya zo ba zai bada mahsulat da ake bukata inda za a yi buhu 100 sai a yi 30 da kyar na masara masara da ke goyo uku sai ta yi goyo daya daga cikin abin da ke kawo haka akwai yaduwar tauye ma'auni a cikin musulmai Allah ka tsare mu Allah madaukin sarki yayi tankiya akan wannan a wurare da dama ya kuma yi umarni da cika ma'auni a wurare daban-daban kamar fadin Allah auful kaila wala takunu minal mukhsiri cikin shu'ara Allah ya ce musu ku cika ma'auni kar ku zama daga cikin masu cutar da mutane masu rage musu ma'auni al'ummar annabi Hud alaihi salam wannan yana daga cikin zunuban da suka yi Allah ya halakar da su an ruwaito cewa suna tauye ma'auni a cikin sunan Isra'ila Allah yake cewa wa auful kaila wal idza kiltum go wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasi al mustaqim Allah yake wa auful kaila ku cika ma'auni idza kiltum idan za ku aura mutane kayayyakin su wazinu kuma ku yi daura a sikeli bil qistasi da sikeli al mustaqim wanda yake lafiyayye ka tabbatar sikelin da kake aunawa mutane kayayyakin da kake sakawa sikeli ka tabbatar wato lafiyayye ne a cikin suratul an'am kuma Allah yake cewa wa awful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha, ku cika ma'auni da sikeli bisa adalci, ba mu daura ma wani mutum abin da yafi karfin sa ba. Irin wannan suna nan da yawa a cikin hadisin da mana ishara, wanda hadisin Ibnu Abbas ne da Imam Tabarani ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala taffaful kayla wala taffaful kayla illa muni'un nabata wa ukhidhu bis-sinin, mutane ba za su gushe ba suna tauye mudu, face Allah madauki sarki ya hana su samun kyakkyawan yabanya kuma ya kama su da shekaru na fari, kamar yadda muke gani a aikace gashi nan muna gani yadda abubuwa suka yi tsanani wa mutane ta fuskar aikin gona, sai a shekarar ɗaya biyu uku manoma suna tafka asarori su yi noma su ba da abin nan kwadago su saka magunguna su sa taki a kashe kuɗaɗe maƙudai ya zama abin da za a samu ƙarshen damuna da kasuwa bai kai ko rabin abin da aka shi, kuma dole haka ba za su sake wannan noman ba yadda suka yi tun shi ne sana'arsu, sai zama abin babu albarka. Ko kuma a yi noman a samu hatsin amma sai ya ƙi yin daraja a kasuwa, ko kuma ko da ya yi darajan idan sun sayar su rasa ma me suke da kudu. Mutane su jarabtu da yunwa, su jarabtu da ainihin shekaru irin shekarun da Allah ya jarabci mutanen Annabi Yusuf. Wannan yana daga cikin abin da ke faruwa da mutane idan suka zama suna mumarasantan suna practicing din tauye mudu. Wancan azabar lahira ne da Allah ya alkawari, wailul mukaffifina, wancan na lahira. Wa alaikum salam. Na'am, Annabi Shu'aibu, jazakumullahu khairan. Ina cewa Annabi Hud ko Annabi Shu'aibu, jazakumullahu khairan wa ahsana ilaykum. Wannan aya a cikin wannan sura ta taƙaito akan ambaton abu guda biyu, tiya ma'auni da kuma sikeli, ma'auni da sikeli, ta kuma tsoratar da mu akan haɗarin tauye su. Amma malaman musulunci sun kalli wannan aya da ire-irenta a matsayin ƙa'ida ce amma wanda za a yi ta iya hawa kan duk wani abu na rayuwar mutane, cewa batu akan hani game da tauye ma'auni da tauye sikeli bai tsaya akan awon masara da dawa da riɗi da shinkafa da sauransu ba, bai tsaya a nan ba, bai tsaya akan sikeli na nauyin buhunguna ko kayan jari bola kuma kamar su, bai tsaya a nan ba. Ya shafi duk wani abu wanda aka yi mishi ƙa'ida, duk abin da aka ce ga ƙa'idar yinsa to an yi mishi ma'auni, domin shi ma kanshi ma'auni. Ai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zo Madina shi ne ya yi creating ma'auni da ake ce mishi mudun nabi, wanda har yanzu da shi ake amfani a ƙasashen Madina da kewaye da su, ko ma muna amfani da shi wajen fitar da kaman zakan kono. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kawo musu wannan ma'auni gaba gari, wanda kowa an amince da shi za ya amfani ya zama ka'ida, idan naka bai daidai da shi ba to ka saba. To duk wani abu da aka sa wa ka'ida aka ce ga yadda za a yi shi, to wannan ka'idar ta zama mishi wato ma'auni. Wa anzalnal kitaba liyaquma an-nasu me ayan wal mizana liyaquma an-nasu bil qist, ko wal mizana liyaquma an-nasu bil qist, Allah shi ya saukar da a sanya wa kowane abu ma'auni dan mutane su tsaye akan adalci. Saboda haka duk abin da muka sa wa ka'ida game da lokaci, game da yanayin da za mu yi shi, game da wani abu da aka yi yarjejeniya a kai, wannan abin ya zama ma'aunin gane daidai da kuskurensa, ya zama ma'auninsa. Duk wanda ya tauye wannan ma'aunin to ya zama mai tauye awo, kuma ya shiga cikin wannan tsari. Abu mafi girma da suke magana a nan shi ne tauye ma'auni game da ibada. Baya ga wannan da aka yi tansisi a kai, sukan tsananta magana game da tauye ma'auni a wajen ibada, wanda baya yin sallah a cikin jam'i ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba, ana kallon shi a matsayin mai tauye ma'auni game da ibada. Wanda kullum yake zama masbuki, kullum sai ya yi lattin sallah, sai ya ji an fara sannan zai taho,
ana mishi kallon ne tauye ma'auni game da ibada. Sayyidina Umar yana cikin muwatta ce Imam Malik. Sayyidina Umar aka ce wata rana ya idan da sallar la'asar zai koma gida sai ya gamu da wani mutum zai tafi masallaci ya salla. Sai ya ce mishi wane ya aka yi baka halarci jami'i ba. Aka ce fa zakara lahu uzran. Sai ya bata wa Sayyidina Umar uzurin shi cewa wallahi algan ɗanka ya ɗe kaza ne ya faru ko na samu matsala kaza ne. Ya dai faɗi uzuri sai Umar ya ce mishi innaka lamutaffifun. Lalle kai ne tauye mudu. Wato Umar yana ganin wannan jinkiri na ƙin zuwa sallah sanda liman ya fara sai dai daga baya ka zo ka yi taka shi ma tauye mudu. Hakanan mutum ya zo yana yin sallah ido da ake ce mai yafaki ba yawa sai lada ko haka ake ce mata ba ko ba yawa ba lada kai bai cika ruku'u bai cika sujuda to wannan shi ma tafifi ne hasali ma irin wannan sallar ce wannan yayi abin nan Khallad ibn Rafi wanda ake ce ma al-musi'u salatu wanda yayi sallah gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama ya zo ya gaishe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mishi irji fasalli fa innaka lam tusalli yace ka koma ka je ka saki sallah ba kai sallah ba ya sake ya dawo annabi sai ya ce mishi irji fasalli fa innaka lam tusalli sai da suka yi haka kafa uku sannan ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wallahi ya rasulullahi inni la ujidu ghayraha yace na rantse maka ya manzo Allah ban iya wata sallah ba sai wannan annabi ya ce mishi da ka mutu kana sallah irin wannan da ka mutu ba kai irin sallah ka yi kudu da ka mutu ba kai sallah sannan ya koya mishi in ka tashi sallah kai kaza kai kaza kai kaza saboda ka duk irin waɗannan mumarasat din kin yin sallah a jami'i lattin sallah ko da yaushe ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba yin sallar ka shaf shaf ba ƙaƙƙautawa kafin a ce bismillah ka'idar ruku'u babu tsaye da baya babu tasbihi sujuda babu tsaye da baya babu tasbihi tsayuwar karatu karatun babu yin shi yadda ya kamata to wannan yana cikin at-tatfif to wanda kuma yake tatfifi a cikin ibada laifin shi kusan za ka iya cewa ma in ba ya fi ba to ɗaya yake da yin tatfifi a cikin wancan da aka ambata na da yake nan na biyu sun lissafa tatfifi a cikin abin da ya shafi adalci ma iyalai mutumin da ke da mata fiye da ɗaya ya zama baya musu adalci to shi ma ana mishi ana lissafa shi a cikin wailul lil mutaffifi wanda yake cutar da iyalansa baya musu rabon abubuwan da suke na wajibi guda hudu a rabon kwana rabon abinci sutura da kuma abin nan wato makwanci bai raba musu shi yadda shari'a ta ce to wannan yana cikin mutaffifu haka wanda yake sakaci da haƙoƙin ƴaƴansa bai kula da abincinsu da tarbiyyarsu da wurin kwanansu da kulawa da alaƙarsu da ubangijinsu da koya musu tarbiyya wannan shi ma yana cikin al-mutaffifun kamar yadda malamai suka ce haka kuma mutumin da aka ɗauke shi aiki ya zama baya yin aikin da aka sa shi ya yi an ba shi aikin tuƙi na mota ko na keke nafe ko na ma'aikatar gwamnati baya yin aikin da yake shine abin da yake rubuce a cikin terms of reference na appointment din shi shi ma mutaffifi baya zuwa aiki kan lokaci yana sace fetar din gwamnati baya yin retiring din kudin da ya kashe wannan ma tatfifi ne duka haka ma'aikacin gwamnati sawa'un malamin makaranta ne ko ma'aikacin office ne ko ma'aikacin wane ne wanda bai zuwa aiki lokacin da aka ce ba zai je aiki karfe 8 ba kuma zai tashi kafin karfe 4 alhalin kuma ka'ida aikin shi ta ce ya zo 8 ya tashi amma ba zai zo ba kuma zai tashi sanda ya ga dama wani ma ba zai je ba sai ran da ya ga dama wani ma baya zuwa sai ran da ake verification ko kuma ran da ake biyan salary lokacin da ake biya hannu da hannu ko yanda da ake biya ta hanyar transfer amma ba abin da idame shi to wannan shi ma yana cikin wailun lil mutaffifin wanda baya tsare aiki da amana da aka bashi hakanan jami'in tsaro wanda aka bashi amana ya tsare mutane soja ne ko dan sanda ko civil defense ko receptive ko duk wani jami'in tsaro amma sai zama aikin da aka sa shi daban da wanda yake ya kuma sai dai ya ci hanci da rashawa sai dai ya zalunci sai dai ya anshi kuɗi abun waɗanda suke da matsaloli ko suke da rigingimu ya baiwa wanda ya ba da kuɗi gaskiya ko kuma ya juya magana ya juya zance wannan ma yana da gaskiyan yan wailul lil mutaffifi haka malamin makaranta ko malamin asibiti wanda kafin ya saurare ka yayi maka aikin da aka dauke shi dan yayi maka sai ka biya kuɗi in baka biya ba ba za a yi maka ba shi ma wannan wailul lil mutaffifi da mai bada maki dan an biya shi kuɗi ko dan za a bashi ko dan zai yi mu'amala ta fasikanci da wata mace wannan ma yana cikin wailul lil mutaffifi haka za ka yi ta lissafa duk wani aiki da ka san mutane suna yi na cin amanar dokokin aikin da tauye ma'aunin aikin domin ita ka'idar da ita ce an amince da kai ne aka baka dama kai an yi maka wani training na musamman ne aka baka dama kai wani ma sai da aka rantsar da kai akan cewa za ka yi irin aiki kaza sannan aka yarda kai to da kai wakilin al'umma ne a cikin wannan aikin amma kuma ka zo kana cin amanar al'umma ɗan nefa waɗanda ba su so a biya kuɗi a cikin asusun gwamnati sun fi so a ba su soke aljihu su wannan ma ta tafifi ne a fili yake yayi kowa ma ya san su ma san sabon da suke ba daidai bane ga su nan dai kowane sakta kabi na rayuwarmu za ka ta yana cike da irin waɗannan ababen takaici da ababen Allah wajarai to wannan tauye mudin da ya dagargaje mu ya shiga ko'ina cikin rayuwarmu shi ya maida rayuwarmu yadda muke haka malamai suka ci gaba da cewa haka mata aure wadda ba ta gode wa mijinta akan alkhairin da yake mata kullum sai dai batanci kullum sai dai kufranul ashir ita ma wannan mutaffifa ce ita ma tana cikin tatfifi ba ta cika wajibinta haka nan wato sauran ma'aikata da sauran masu rike da mukamai da sauran waɗanda aka ba su ayyukan da aka ci su an zo an ba ku aikin abincin azumi na iftar an ce ku dinga ba mutane 500 kullum kun je kun kale kuna ba mutane 150 an ce ga irin nau'in abincin da ya kamata ku dafa ga specification ga irin nagartar da ake so abincin ya samu kun je kun cire ingredients din kun rage su kun rage yawan suga kun rage yawan nama kun rage yawan mangyada kun rage yawan shinkafa komai kun rage kuna ba mutane abincin da kasan ana dafa ma dawaki to wannan ma ta dififi duk gashi nan a cikin al'umma ko ina jama'a shi sa wani mawaki tun ba yau ba tun shekara fiye da 1000 Abul Firas Al-Hamadani yake cewa biman yasiqul insanu fi man yanubuhu wa min aina lil mar'i al-karim sihabu yace wai da wane ne mutum zai amince a cikin wanda suke kewaye da shi ina mutum zai samu abokai na gaskiya yake cewa laqad asbaha an-nasu illa aqallahum dhi'aban wa fi ajsamihin thiyab yace mutane sun yi wayi gari in ba ƴan kaɗan a cikinsu ba sun zama kamar kuraye amma sanye da tufafin mutane doguwar waka ce yake takaicin irin yadda al'umma suka koma kuma wannan al'umma ta zama haka kowa kuma yana da bakin zagin shugabanni alalin shi a abin da aka bashi bai iya tsarewa ba yanzu kun ga ai wannan hadisi na nuna mana cewa da aka zo Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokarin ya gyara talakawa shi shugaban dama gyararre ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya gyara shi amma talakawa ne suke tuntar juran su isu suke wannan barna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kokarin ya ga cewa sun dena Allah ya saukar da wahayi kuma Allah ya taimaka suka bari din sai garin ya zama mai albarka garin Madina gari ne mai albarka tun wancan lokacin har yau a cikin littafin Sa'id ibn Mansur sunan na Sa'id ibn Mansur akwai riwaya mawqufiya zuwa ga Salman al-Farisi radiyallahu anhu inda yake cewa as-salatu mikyalun faman awfa biha ufiya lahu wa man taffafa faqad sami'tum ma qala Allah fil mutaffifin yace sallah ita ce ma'aunin nagarta al'umma duk waɗanda suka cika sallah sai Allah ya cika musu ma'aunin sauran abubuwansu wanda kuma duk ya tauye sallah yace to kun dai ji abin da Allah ya faɗa game da mutaffifi shi sa sayyidina Umar dan Khattab idan zai ba mutum appointment zai tura shi minista ko gwamna ko commissioner ko kaza ko kaza da gaskiya abin da yake kyauta musu a takarda aikin sai yace na tura ku ne na tura ka zuwa gari kaza ka je ka tsaya wa da mutane sallah kafin ka tsaya musu da aikin gwamnati yace domin ita sallah wanda duk ya tsaye da ita to tsaye da sauran abubuwa zai mai sauki wanda kuma duk ya tozartar da ita tozartar da sauran abubuwa zai mai sauki kaga tunda aka waye gari an tozartar da sallah sallah ba ta da matsayi a cikin tsarin mutane sai wanda ya ga dama ta zama kawai wani personal issue duk gine-ginen da gwamnati za ta yi yanzu misali ba ta sakawa a cikin lissafin design ɗinta cewa ya kamata ya masallaci ko mun yawan structure din asibiti ne ministry ne bariki ne jami'a ce ko me babu masallaci a cikin lissafin da rayi ma'ana ku ba sallah ku sai da zaku ko tashin mota za a yi ko kasuwa za a yi oho sai dai ku sai da zaku saboda ba dauki sallah da muhimmanci ni ne kaga masallaci to na talakawa ne ko da wani yayin shi da sunan gwamnati to bai yi shi officially ba a yayi da batun wasu kudi ne yi shi amma baya cikin bugadin gwamnati ko gwamnati bata damu sai mutane su tsaye da sallah ba yadda ta damu misali su bi dokokin da ta daura musu bata damu su tsaye da sallah ba a wuraren da aka damu da sallah za ka ga al'amuransu sun daidaita gare su kuma ko kai ma as an individual idan ka damu da sallah ka tsaye da ita ka tsayen mata da ma'auninta don Allah ya so sauran abubuwa za su daidaita maka to wannan yana da gaskiya abin da malamai suka ambata game da wannan aya cewa ka'ida ce amma game da ma'auni da suke ne game da cika shi game da tauye shi game da kuma sakamakon da zai biyo baya ga duk wanda ya tauye ma'auni da suke ne na abin da aka amince masa na ainihin wato aikin da aka bashi ko ka'idar da aka yi da shi ko abin da aka wakilta shi a kai ko kuma abin da yake gabatarwa da shi na services ga mutane Allah ubangiji ya gafarta mana babu shakka dole mu yi wa kanmu wa'azi da nasiha gaba kafin mu yi wa wani kafin ni da kaina kafin nema wani da ku da kuke saurare na kafin kai tunanin wani yadda Abu Huraira ya tunanin wancan dangaren nasu to ka fara tunanin kanka aikin da aka daura ka abin da kake yi sana'ar ka shin kana cutar da abokan kasuwancin da kuka gana musa amana shin kana tauye ma'auni kuka kana cika shi shin kana cutar da mai gidanka oganka da ya baka amana dukiyarsa kuka kana zama mai amana akai yaya kake gudanar da kasuwancinka abinda kake siyarwa shin haka kake ba mutane shi yadda yake kuka kana cakuɗa shi da mummunan abu kana sai da manja amma sai ka ƙara mai ruwa kana sai da kalanzir sai ka ƙara mishi kaza kana sai da fetur ka ƙara mishi zobo ko wani abu duk ba suna yi ba wato kana almundana ko ba ka yi to ka fara tuba idan kana yi saboda sanin girman azabar da Allah ya ce zai wailun lil mutaffifi idan kuma ba ka yin almundana to ka gode Allah kuma ka tsayu akan gaskiya dan ka tsira a wajen Allah madaukakin sarki ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya rangwanta mana Allah kuma ya taimake mu akan tsaye da gaskiya da adalci za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi daga ba insha Allah sai mu ci gaba daga inda muka kwana Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم صل على من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا وانت اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين